Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilowatts 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lal da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake Washington DC. Sai ku ce ya ki karewa game da maganar tushen kuɗi a kasafin kuɗin bana na Najeriya.
But when you tinker add and subtract a budget is that you are working on the budget.
Nan kuma shugaban masu rinjaye ne na majalisar dattawa Sanata Ali Indumi ke nuna lamarin cusa wani abu ƙari ko rage a kasafin kuɗi ba laifi bane kuma ba abu ne da ƴan majalisar za su higa kasuwa suna terere akai ba.
To akan wannan batu dai zamu saka muku layi an jima ku buga waya ku faɗa mana ra'ayoyinku. Sannan kuma zamu ji shin gaskiya ne rade-raden ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya domin kuwa har shugaba Buhari ya gana da shugaban matatan man fetur din. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Jakadan Amurka na farko a Somalia cikin shekaru 25 Steven Schwartz ya isa birnin Mogadishu kuma ya mika takardar kama aikin sa ga gwamnatin kasar. An dora wa jakada Steven Schwartz alhakin taimakawa jami'an Somalia daidaita al'amura a kasar bayan ta yi shekara da shekaru tana fama da yaki da kuma ta waye ƴan kungiyar Al-Shabab. Wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin waje Somalia na cewa Schwartz ya yaba wa nasarori da Somalia ta samu cikin shekaru 8 kuma ya kira ga shugabannin kasar da su ƙara zage da wutsi wurin kyautata rayuwar al'umman kasar ciki har da mata da yara.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya amince a yi aikin maido da dangantaka tsakanin kasarsa da Turkiya sai dai ya ce sake gina hulɗar cinikayya a tsakanin su za ta ɗauki lokaci. Ya ce akwai babban aiki a gabansu wajen farfado da cinikayya da kuma hulɗar tattalin arziki. Shugaba Putin ya ce an riga an fara wannan shiri sai dai zai ɗauki tsawon lokaci. Shugaban na Russia ya yi wannan furuci ne jim kaɗan bayan ya gana da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin St. Petersburg a yau Talata. Mr. Erdogan ya ce kasashen biyu za su maido da hulɗar cinikayya tsakanin su da kasashen biyu na shekara-shekara da suka kai kimanin dala biliyan 100 kuma za a gaggauta maido da zirga-zirgar jirage daga Rasha zuwa Turkiya. Haka kuma shugaban na Turkiya ya ce a shirye yake gina bututun iskar gas tare da Rasha kuma za su tattauna akan gina masana'antar sarrafa makamashin nukiliya na Turkiya na farko. Shugabannin biyu sun amince za su sake yin tozali don neman bakin zaren kawo ƙarshen rikicin Siriya. Turkiya tana goyon bayan 'yan tawaye yayin da ita kuma Rasha take goyon bayan gwamnatin ƙasar ta Siriya.
Jama'a kuna shan wa'idan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya maida martani a yau Talata akan sukar lamiri da yake sha cikin jam'iyyarsu a yayin da wani nazari ya nuna yadda farin jinin abokiyar karawansa ta Democrat Hillary Clinton ke karuwa. Mai da martanin na Mr. Trump ya biyo bayan furucin Senator Susan Collins ta jam'iyyar Republican da wasu tsoffin shugabannin hukumar kare muhalli su biyu da kuma wasu tsoffin manyan jami'an ma'aikatar tsaro da harkokin wajen Amurka waɗanda suka taɓa aiki a ƙarƙashin gwamnatocin Republican. Dukkaninsu sun ce ba za su goyo bayan Donald Trump ba. Donald Trump ya mai da martani a shafinsa na Twitter ne. Yana cewa yana fafutuka ne da 'yan siyasa na Washington DC kamar yadda ya kara a zaɓen da aka yi na tsayar da ɗan takarar shugaban jam'iyyarsu ta Republican. Ya ce irin waɗannan mutane su ne ke jefa Amurka cikin wani matsala. Sakamakon ƙididdigan jin ra'ayi da dama sun nuna Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka a matsayin wacce ta fi riƙaƙƙen attajirin nan Trump farin jini.
A yau Talata, kasar Turkiya ta yi wa Amurka kashedin cewa idan bata mika malamin nan Fethullah Gulen da ake zargi da kisa harin da aka kai na juyin mulki a kasar ba, to za su tabbatar da cewa sun sadaukar da dangantakar da take tsakanin su, wanda malamin yana zaune ne a wani gari da yake nan cikin Amurka a jihar Pennsylvania. Ministan Shari'ar Turkiya Bello Bozdak shine ya gabatar da wannan kashedi a wata sanarwar da ya gabatar da ta gidan talabijin na kasar. Ya ce idan Amurka bata danka mata Gulen ba, to kasar Turkiya za ta sadaukar da dangantakar da take tsakanin su game da maganar hadda ishiya maganar yaki da ta'addanci. Gwamnatin Turkiya ta sha kokarin matsawa Amurka lamba a bata Gulen tun lokacin da aka yi yunkurin yin juyin mulkin kasar, wanda bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan Yulin da ya gabata. A makon jiya ne lauyoyi da suke kare Gulen suka ce gwamnatin Turkiya ta gaza kawo shaida da ke tabbatar da cewa Gulen din yana da hannu a yunkurin juyin mulkin, don haka Amurka ba za ta danka wa Turkiya shi ba. Ita kuma Amurka ta ce kafin ta bada Gulen, sai gwamnatin Turkiya ta bada kwararen shaidun cewa Gulen yana da hannu a wannan yunkuri na juyin mulki da aka so yi a kasar. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban hukumar man fetur na Najeriya Mai Kantibaru game da raɗi-raɗin ƙarin kuɗin mai da ake yi a gari. Umar Faruk Musa daga Abuja ya jiyo mana wannan rahoto.
Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa tare da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC, wato Alhaji Mai Kantibaru, domin yin nazari akan halin da samar da mai da kuma rarraba mai yake gudana a cikin Najeriya, da kuma tattauna akan irin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin inganta sha'anin raba mai da shigowa da shi daga ƙasashen waje. Bayan da aka kammala ganawa ne tsakanin shi da shugaban ƙasa, babban daraktan na kamfanin NNPC Mai Kantibaru yake bayyana wa manema labaru cewa saɓanin irin bayanan da ake ta yaɗawa a cikin ƙasa, musamman a ɓangaren yanar gizo, na cewa wai gwamnatin Najeriya za ta ƙara farashin man fetur, wannan labarin ba daidai ba ne kuma ba gaskiya ba ne. Yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a Najeriya. Akan haka ne na tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya, wato Alhaji Ɗanladi Fasali, domin in ji ko su ba su da niyyar ƙara farashin mai. Sai ya ce,
a babu wannan alama. Ai ma babban alama ma shine a rage farashin man, saboda su ma kamfani da kamar yadda muke kamfani, da haka a yanzu halin da ake kokarin ragewa suke, saboda waɗansu mu muna ta kawo kayan. Yanzu barin baka misali, ma ci kotu mun jira ma biyan kuɗi a yanan fis, kowa ma ɗan kuɗin nashi da ya rage a yanan fis yana kokari ya kwashe, saboda mutane na ta kawo kaya suna sayarwa da sauki. Da haka wannan magana da ya daidai ne, gaskiya ne. Mai dai kamar fetur an kure mar farashi. Ina so in tabbatar maka a yanzu an sake wa 'yan kasuwa hannu 20 da muke kayan mu, in ya zo da mu sayar ƙasa da farashin gwamnati. Dan a yanzu ma an gaje Lagos, akwai masu ɗan kasuwa masu zaman kansu wani suna sayarwa dama a ƙasan farashin gwamnatin. Yanzu fetur akwai kamfani a Lagos Integrated tana sayarwa 131 ne, wa NNPC suna sayarwa ma kitoci 133. A yanzu akwai defo da yawa da suke kawo kaya daga ƙasan waje suna yin haka, suna sayarwa haka. Mu kanmu namu in ya zo 20 da muke ma sati mai zuwa, in Allah ya yarda, mu sayarwa ma kitocinmu a 129, wanda kuma muna tsammanin su kuma su sayar a 135 zuwa 140. A yanzu halin da ake ciki ma kuɗin farashin sauka yake, ba yana ƙaruwa ba ne.
To amma yaya kuke fama da wahalolin farashin naira da dola, tunda da dola ne kuke shigowa da man nan a cikin Najeriya, ba wai naira ba?
Eh, wato Alhaji Umar, ka san a yanzu Central Bank ta kawo wani policy na agazawa masu kawo, musamman abin da ya shafi harkar mai. Na biyu kuma, har ga an kai mu makwara, mun kai bango, mun je mun nemi kamfaninnuka, wato manya-manyan traders na duniya da kuma refinery, su mun yarjejeniya da su, mun samu facility a waje, da haka muna shigowa ma da dalan mu ne, ba ma muna neman na gida ba ne.
To amma a zahiri abin da muke gani a ƙasa, akwai waɗansu kamfanonin mai masu saida a cikin gida masu zaman kansu sun wuce ma farashin da gwamnati ta kiyasta a kasuwa, wanda muna gani kamar a shiga gari garin Kaduna akwai wasu gidajen mai da farashin su ya ma kai 150.
Eh wato Alhaji Umar Baranga ma gaskiya duk gidan man da yaje yana sayarwa 150 a yanzu. Kaje ka duba gidan man da ka ga mota bai fada biyu suke shiga ba. Da ka sauran wurare ma ga motoci na ta shiga. So da haka wannan competition din duk wanda ma yaje ƙara kuɗi ba da ma sai kayan ba.
Alhaji Dalladi Fasali kenan babban sakataren kungiyar yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya a tattaunawa da nayi da shi bayan da aka gama ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC mai Kanti Baru wanda yake ba da tabbacin cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a Najeriya kamar da ake ta yadawa a yanar gizo a yanzu. Umar Faruku Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To tace ku ce fa yaki karewa game da maganar cushen kuɗi a kasafin kuɗin bana na Najeriya. Musamman jin cewa EFCC za ta fara binciken kwamitocin da suka aiwatar da wannan maganar kasafin kuɗi. Ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja.
Baya ga fitowa da shugabannin majalisar wakilai ke yi suna yunkurin wanke kansu daga zargin cushe ko a ringi zuwa kasafin kuɗin bana, ana samun ɓangaren masu mara baya ga lalle a gudanar da bincike kan lamarin da suka ce mummunar ɗabi'a ce ta almundahana a tsawon shekaru tun shekara ta 2003. Gajiya da zargi daga tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan Abdulmumin Jibrin ke fitarwa ya sanya shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilan Leo Ogo ya yi barazanar kai ɗan majalisar ƙara kotu da nuna ya yi masa sharri a kan batun ya yi a ringi zuwa kasafin kuɗin ma'aikatar Niger Delta cikin kuɗin da aka ware wa mazaɓarsa naira miliyan 2 da miliyan 400. Wannan ɗabi'a ta birkita lamuran kasafin kuɗi su suka samu ka kori Abdulmumin Jibrin daga mukaminsa wanda shi kuma ya juya ya ƙirƙiro waɗannan bayanai na ɓata suna. Leo Ogo ya bayyana haka a zantawa da ya da gidan talabijin na Channels.
Because padding is like illegality. But when you tinker, add and subtract a budget, is that you are working on the budget. See, these are two things.
Nan kuma shugaban masu rinjaye ne na majalisar dattawa Sanata Ali Indume ke nuna lamarin cusa wani abu ƙari ko rage a kasafin kuɗi ba laifi ba ne, kuma ba abu ne da 'yan majalisar za su shiga kasuwa suna terere a kai ba. Shi ko ɗan majalisa Inuwar PDP Ismaila Mu'azu Hassan ya kare kakakin majalisar wakilan ne ɗan APC Yakubu Dogara da nuna duk matakin da majalisar ta ɗauka na kan doka.
Hurumi kundin tsarin mulki ya riga ba majalisun nan dama. Ko kuma majalisa da 'yan majalisu dama su duba, su gyara, su ƙara ko su cire. To wannan duk yana daga cikin aikinsu. Idan sun yi wannan aiki, aikinsu ne. To a kuma yadda nake ganin bayanan da ake faɗi, kusan fassaran kenan da ake nufi shi ne padding. Idan an cire ko an ƙara ya zama padding a wajen wadda ba su san me kalmar ba ma gaba ɗaya.
Matasan APC da suka haɗa da Khalid Ismail na ganin 'yan majalisa sun saba bin bahaguwar hanya.
Ɗabi'a ce wanda yake dama haka siyasar Najeriya ta gada. Shi kuma ya ga a halin tafiyar da ake ciki, to wannan ɓarawo ne, wannan ɓarawo ne. Sai ga kwara ya fasa kwai don ya nemi manhaja da zai samar da rayuwar shi don al'ummar ƙasa su koyi bayan shi. Shi yasa Abdulmumin Jibrin ya yi wannan abun. Saboda haka idan Yakubu Dogara a matsayinsa na shugaban majalisa ya ce wannan abun ba wani abun laifi ba ne, baya ganin aibin wannan abun, to ai dama in ka ga tsohuwa tana rawa a kasuwa ba rannan ta saba ba.
Menene gaskiyar hukumar EFCC a yanzu ta fara binciken majalisar wakilai da majalisar dattawa kan wannan zargin? Ita ce tambayar da na yi jami'in labarun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC. Wilson Ujeren. Mr. Ujeren sai ya zaɓi ba da amsar ta saƙon wayar salula inda ya rubuta, "Eh, mun fara amma a majalisar wakilai." Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wani lawaya kuma ɗan siyasa mai fashin baki akan al'amuran siyasa ɗin, barista Musa Suba, ya ƙara bayyana me ake nufi da cushe ne a dokance, wanda shi ne shimfiɗar wayar da za ku kira mu a yau.
Ita wannan kalma na padding, kamar yadda ake magana game da kundin kasafin kuɗi yadda yake faruwa yanzu a Najeriya, wato ita kalmar kanta abinda take nufi kawai ka cusa wani abu wanda da can baya cikin tsarin jerin takardu ko kuma wasu abubuwa wanda dai a turanci ake kira documents, ka cusa su wanda a farko dama ba sa cikin tsarin. To ra'ayoyi ya bambanta. Bambanta shine su majalisar dokoki na tarayya, kundin tsarin mulki ya bata dama idan an kawo kasafin kuɗi a zauna ta duba shi ta yi gyare-gyare cikin kasafin kuɗin nan. To abin da ke faruwa shine wannan kalma ta fito ne fadin sanadiyar yadda wasu 'yan majalisan suke ɗauko harkar ra'ayinsu na kansu, su ɗauko su ce yau wuri kaza muna so a yi kaza, wuri kaza muna so a yi kaza, ba tare da yaddan majalisan ba ma kanta. Wasu 'yan tsiraru shugabannin majalisa da shugabannin kwamitoci wanda ita kanta majalisar ta nada, su za su zauna abinda ake kira details din budget, wato dalla-dalla na kasafin kuɗi. ya suje to ranan da za a ce wannan kasafin kuɗi ya zama doka sai kaga cewa mafi yawancin ƴan majalisar fasu ma san irin wannan ayyuka waɗanda aka saba ba laifi bane a doka a yi gyare-gyare a cikin kundin kasafin kuɗi amma kuma laifi ne mutum ya je ya kawo wasu abubuwa wanda yake mafi yawancin ƴan majalisa ba su sani ba saboda ai ƙarfin mulkin da komai majalisa aka ba ba wasu tsararru wanda suke cikin majalisa ba
to haka yake akan wannan batu ne kamar yadda nace zamu magana mu ji ra'ayoyinku ta wayar da zamu karba game da batun cushe a kasafin tsarin kasafin kuɗin bana na Najeriya dan jin yadda ya kamata a yi amfani da irin wannan cushe don amfanar da al'umma maimakon san zuciya wannan shine zamu ji akai
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To mun sami kiran farko daga jihar Kaduna a Najeriya wane ne a Kaduna
To assalamu alaikum
Wa alaikum assalam
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna
Malam Ibrahim Alarama muna jinka to me zaka ce menene ko kuma yadda ya kamata amfani da wannan magana da ake ta tushen kuɗi a cikin kasafi amma da yanda ta halatta din ya za a yi a inganta rayuwar mutane da ita maimakon yin wani abu daban
to gaskiya abin da ni nake ga ya kamata duk da cewa su ƴan majalisa suna ganin cewa suna wakiltar jama'a ne to saboda haka ya sa bukatun jama'a a ciki to sai ai la'akari da a jama'an to su wane ne suka fi bukatuwa amma a yanda su ƴan majalisa suka karkasa ai shi dogara ya fi kowa samun kaso mai tsoka a wannan kasafin kuɗin da aka yi kuma yanke shi gaba ki ɗaya tura ma to kaga anan an nuna san kai da kuma jama'a ba komai bane inda na ku shike guri to shi za a fifita wannan bai kamata ai haka ba kuma ya kasance shugaban kasa abin da ya tsara koda a ce an samu gyare-gyaren to kada gyare-gyaren ya fitar da shi daga iya abin da ya ce za a yi a kasa saboda shi ke da ikon yin budget ba ƴan majalisa ba
To mun gode sosai Ibrahim Alarama daga Kaduna. Karamanta muna magana ne akan maganar cushe a kasafin kuɗin bana a Najeriya wanda ake tacece kuce ta yaya mutane za su inganta ko kuma yadda za a inganta wannan maganar cushe ta zama ta halattacciyar hanya. Wane ne? Hello? Yawa. Kaduna ne?
Mamman Alkasim ne daga Rijana.
Rijana Kaduna kenan. To Mamman Alkasim menene ra'ayinka muna jinka?
Ra'ayina maganar cushe da ake magana.
Ta yaya za a inganta maganar ko kuma ya kamata ku kuke ganin abin?
To maganar kenan kawai maganar ƴan majalisunmu. Ni abin da ya fi damuna. ƴan majalisunmu don Allah su ya kamata su.
To ina ga layinka kamar bai da kyau Malamin Rijana. To karamanta lambar da za a lalube mu daidai ita ce 202-205-2655 amma za a sa alamar tarawa a farko kafin a buga bari mu je Kebi wane ne a Kebi
ni ne Umaru da daga
to Umaru muna jinka daga Bunza muna jin ra'ayinka faɗi mu
Kebi state
faɗi muna jinka Umaru
muna fatan EFCC ta yi bishke don ta gano miyana a matsalar wannan abin game da batakalan nan ta
kasafin kuɗi
majalisa.
To muna godiya Umaru Bunza. Bari mu tafi Neja. Wane ne a jihar Neja?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Bala Nabuta Nasarawa Kanji.
To Bala Nabuta menene ra'ayinka game da maganar cushe a kasafin kuɗin Najeriya?
Abin da ke ra'ayina ga majalisar maganar kasafin kuɗin Najeriya su dai ƴan majalisa talakawa sun zaɓe su ne domin su kwato musu ƴancinsu to abin da ya kamata ga ɗan majalisa na kowace mazaɓa ya yi ƙoƙarin kwata ƴancin talakawan shi wurin kasafin kuɗi, ya zan haƙƙin kowa ya aita a raba daidai, ba a ci amana kowa ba, shine ya cancanta ai.
To mun gode sosai, bari mu tafi Kaduna daga Niger. Mun gode bala. Wane ne a Kaduna? To mun rasa Kaduna, ma ina ga kenan. To kar a manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wani daga jihar Delta. Wane ne a Asaba?
Mun Kailu ne daga Asaba, dan ya Delta.
To mun Kailu, muna jin ka, me ra'ayinka game da maganar cuce a cikin kasafin kuɗin Najeriya da ake ta Janin Jaka?
Gaskiya ɗan majalisun nan su ji tsoron mahallicin su.
Amma ka dan rage rediyonka saboda muzika da kyau.
Okay, to.
Yawwa, malam mai kuɗi. Mun Kaila to yau muna
jin. Fir'auna yayi mulki, ya bar mulkin nan. Su ma wani lokaci fa kaman ba a yi su ba. Za su koma wajen mahallicin su. Ji tsoron Allah.
To mun gode Mika'ilu sosai, da fatan suna sauraron ka. Waye a Kano?
Alhaji Yahaya Jumaji.
To Alhaji Yahaya, muna jin ka.
Local government daga Yobe.
To Yobe ne ba? Ina ce Kano kace.
Eh, ina Kano.
Oh, to na gane. To muna jin ka, kiran daga Kano dan mutanki.
Hakika gaskiya ɗan majalisun nan abin da suke bai dace ba.
Me ya faru?
Dai amma mu alhamdulillahi ɗan majalisun mu na zan dinmu dai kamar na zansi, musamman kamar irin namu Alhaji Sidi Yakubu.
Ko a can kana maganan a jihar ka ta Yobe koko a jihar Kano da kake zaune?
A'a, ni a Yobe nake, amma ina da gidana a Kano, kuma dan haka dole zan yi magana Yobe.
To shi nike san gane yau, ina jin ka. To
kuma mu mun ci ribar shugabanninmu na zan dinmu. Saboda sun yi mana kokari, mun ga irin alfanun shugabancin.
To yanzu kai wannan magana da muke ta kasafin kuɗi a majalisa a can tarayya, me ya kamata a yi don gyara wannan abin da ake magana na cushen kuɗi?
A bincike su, a kama duk wanda ake zargi ya yi madahana da kuɗi, domin wannan gwamnati.
To mun gode sosai Alhaji. Hello, waye a Kaduna? Wane kace suna?
Usman
to takwarana, ina jinka. Menene ra'ayinka kan maganar tushen kuɗin a kasafi?
Alhamdulillahi, ra'ayina game da wannan magana na tushe a kasafin kuɗin Najeriya, sun tabbata cewa wannan maganar kuɗi da suka sa sun ce gwamnati dama can ana yin haka. To idan ana yin haka, a tabbata ita gwamnatin tarayya kudaden da suka sa cewa za su yi wa talakawansu ayyuka, a tabbata cewa waɗannan kudade an yi aiwatarwa da talakawan ƙasa abubuwan da za su more rayuwarsu.
Yawa, to mun gode sosai Usman. Bari mu je Katsina. Wane ne? Mu ma muna jin ka anan. To mu ma muna jin ka anan. To wa alaikum assalam, wane ne? Hello? To kana ji na Katsina?
Ina jin kai sosai. Sunana Abba Sa'adu Bahuta.
Yawa, to malam Abba, muna jin ka. Menene ra'ayinka game da tushen kuɗi a kasafin kuɗi na Najeriya?
Ra'ayina game da wannan tushen, a gaskiya
musamman yanda za a inganta al'amuran. Musamman yanda za a yi tushen ya zama mai kyau.
Kwari ya kamata hukumar EFCC ta bincike 'yan majalisa, don abin da ma suke yi ba shi kamata su yi ba, kawai sarrafa suke yi.
To yayi kamata shawararka?
Ni da shawararta kawai a bincike majalisa, saboda abubuwan da ya kamata a ce suna yi a majalisa ba shi suke ba, sarrafa suke kawowa suna sawa a majalisa ga marara, su tusa abin da yake shine ra'ayinsu, shine kawai abin da suke yi. Amma wannan tushe duk ba suna yi ba ne wanda zai kawo ci gaba a ƙasa.
To mun gode sosai Abba daga Katsina. Bari mu tafi jihar Kano. Wane ne a Kano, don mun rasa na Jos da muka riƙe da alayi? Wane ne a Kano?
Alhaji Muhammad ne daga Kano mai kuka.
To Alhaji Muhammad, muna jin ka.
Karama hukumar garin Mara.
To muna jin ka, ɗan mutum garin Mara.
Ni maganar da nake so in ce, ya kamata 'yan majalisa su fahimci wannan gwamnati, su daina abubuwan da suke. Wannan gwamnati duk inda suka kullo, Buhari ya saka masu tunani ne da lura a cikin wannan abubuwan. Ya kamata duk inda suka bullo ana ganin su, ya kamata su za abin da suke yi.
To mun gode Alhaji Muhammadu daga garin Malam, kuma anan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku saboda yanayin lokacin.
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Amurka na matukar nuna muhimmanci ga batutuwan da suka shafi gudanar da gwamnati mai adalci. Wannan shine sakon mukaddashin mataimakin sakataren kare mulkin demokradiya da haƙƙin bil'adama da na yankwa dago Michael Kozak ga kungiyar jihohin Amurka a ƙarshen watan Yuli. Wannan wani lokaci ne mai matukar muhimmanci a duk faɗin yammacin duniya yayin da ake fuskantar matsalolin musgunawa da yadda 'yan jarida suke nuna jarumta wajen ɗauko rahotanni a fagen daga da kuma yadda ake zanga-zangar lumana akan matsalolin cin hanci da rashawa. Mazauna yankin Latin America sun san cewa matsalar karkata akalar kuɗaɗen gwamnati na shafar yadda za a ce da yara da gina makarantu da kuma samar da ababen more rayuwa. Matsalar cin hanci da rashawa na shafar bunƙasa tattalin arziki, tana kuma haifar da rashin daidaito a tsakanin al'umma. Har ila yau tana ingiza ƙaruwar take haƙƙin bil'adama da kuma tallafawa masu aikata laifuka da haddasa rashin jituwa. Wannan shi yasa mutane a duk faɗin yammacin duniya suke hankoran ganin an samu shugabanci na gari, kuma hakan yasa suka gane cewa za su iya samar da sauyi ta hanyar amfani da mulkin demokradiyya da zaman lafiya. Ta hanyar gudanar da gwamnati mai barin kofar ta a buɗe, gwamnati yake samun damar nuna al'ummar ta cewa tana gudanar da shugabanci na gari. Tare da yin la'akari da haka, Amurka na goyon bayan ƙungiyoyin fararen hula su dukufa wajen yaƙar matsalar cin hanci da rashawa, saboda su ne muryoyin al'ummar da ake shugabanta. Amurka na lale marhabin da kafa ƙungiyar OAS da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa a Honduras. Amurka ta tallafa wannan yunkuri da dala miliyan 5.2, kuma wannan tallafi ya yi tasiri matuƙa wajen tinkara hanyoyin da aka dasa na gudanar da ayyukan cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa hanyoyin bin doka da oda a Honduras. Baya ga haka, ana samun labarai masu daɗi a Guatemala. Kwamitin da ke yaƙi da nuna rashin adalci na Majalisar Ɗinkin Duniya a Guatemala na ci gaba da yaƙar cin hanci da rashawa da matsalar nuna rashin adalci da ƙarfafa hanyoyin bin doka da oda a Guatemala. Wannan hukuma babbar ƙawa ce ga waɗanda aka zalunta da masu shigar da ƙara, domin ta shimfiɗa wata gada da ta zama tamkar hanyar da za su bi domin samun adalci da kuma samar da sauyi a fannin shari'a. Lura da wannan nasara da aka samu, Amurka na fatan ganin an kafa turakun tabbatar da adalci da shugabanci na gari da kuma mulkin demokradiyya a yankin yammacin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin Amurka, VOA Washington DC 20237 USA. Har ila yau za ku iya bayyana ra'ayinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a shafin yanar gizo, wato v-o-a.voanews.com/editorial.
To, haka yake, yanzu kuma kafin mu karkare, bari mu leka babai a kuma makeri mu ji labarai amma a takaice wannan karin.
Jakadar Amurka na farko a Somalia cikin shekaru 25, Stephen Schwartz, ya isa birnin Mogadishu kuma ya mika takardar kama aikinsa ga gwamnatin kasar. An ɗora wa jakadar Stephen Schwartz alhakin taimakawa jami'an Somalia daidaita al'amura a kasar bayan ta yi shekara da shekaru tana fama da yaki da kuma tawayen 'yan ƙungiyar Al-Shabab. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yin aikin maido da dangantaka tsakanin ƙasarsa da Turkiya, sai dai ya ce sake gina hulɗar cinikayya zai ɗau lokaci. Ya ce akwai babban aiki gabanmu wurin farfaɗo da cinikayya da hulɗar tattalin arziki. Shugaba Putin ya ce an riga an fara wannan shirin, sai dai zai ɗauki tsawon lokaci. Shugaban na Rasha ya yi wannan hurici ne jim kaɗan bayan ya gana da shugaban Turkiya Tayyip Erdogan a birnin St. Petersburg a yau Talata. Dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Republican ta nan Amurka Donald Trump ya maida martani a yau Talata akan sukan labiri da ya sha a cikin jam'iyyarsu, a yayin da wani nazari ya nuna yadda farin jinin abokiyar karawansa ta Democrat Hillary Clinton ke ƙara ƙaruwa.
To, muna godiya kuma da takaitattun labaran shirinmu na daren nan ya kammala, sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Haka a madadin shi Baba Yakubu Makiri da taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wacce ita ce ta jagoranci shirin sai injiniyan mu ne wato Martins ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherin sa mu zama lafiya sannan muna mika sako na barka da zuwa da kuma godiya na Umar Sultan Zaje ka mana ziyara.